Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mita 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyyar dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 14 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare nake da Baba Yakub Makeri da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
An sanar Isra'ila sun ba da shawara a tuhumin Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu da aikata laifukan cin hanci da rashawa al'amura guda biyu daban-daban. Sannan jam'iyya mai mulkin Afirka ta Kudu ta buƙaci sadannen ɗan jam'iyyar ta shugaban ƙasa Jacob Zuma ya Murabus. Yayin da rage mako ɗaya a yi zaɓen 'yan takarar majalisun Amurka, jami'an leƙen asiri sun yi kashedi cewa Rasha tana niyyar yin katsalanda a zaɓukan.
To madalla kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin kare muradun Arewa sun kira gwamnatin Buhari.
Kira ga gwamnatin Najeriya ta dau mataki a jihohin da ke tsakiyar fitina makiyaya da manoma. Hakan kuma ya hada da dakatar da shugabannin siyasar jihohin da nada kantomomi har lokacin da za a samu daidaituwar al'amura.
Rundunar sojan Najeriya ta za ta fara wani atasaye da ta yi wa lakabi da suna Operation Cat Race don shawo kan rikicin manoma da makiyaya. Haka kuma za ku ji cewa
to assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Yan sandan Isra'ila sun ba da shawara a tuhumin Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu da aikata laifin cin rashawa a al'amura guda biyu daban-daban. Shawarar tuhuma aikata laifin ta bayyana ne a jiya Talata bayan binciken watanni biyu da aka gudanar akan zarge-zargen da ake yi wa Netanyahu da karban kyaututtuka masu tsada na biliyoyin kuɗi. Amma kuma ana zargensa da yin alƙawarin fifita wani mai kamfanin gidan buga jarida wanda ya buga labari mai kyau a kansa. Prime Minister ya bayyana a gidan talabijin ƙasar Isra'ila bayan wasu 'yan mintoci da 'yan sandan suka bada wannan shawara. Ya ce zan ci gaba da yi wa Isra'ila jagoranci cikin mutunci da adalci idan har ku 'yan Isra'ila kun zaɓe ni na shugabance ku. Ya ce shawarwarin da 'yan sandan suka bayar a kansa ba na zargi da ake masa ba zai wani tasiri ba. Ana zargin Netanyahu ne da karɓan kyaututtuka da suka hada da taba da barasa na alfarma da kayan ado daga attajirai kamar ɗan asalin Isra'ila mai wasan sinima na Hollywood da ake kira Amon Melchan da wani wanda ya mallaki kamfanin jarida na ƙasar Australia James Parker. Da daɗin ɗan adawarsa tsohon Prime Minister Ehud Barak ya yi kira wannan zargin rashawa da mai muni, amma shi Netanyahu ya kira kansa ne wato saniyan ware ga 'yan jarida da 'yan sanda. Yanzu shawara ta rage ne a kan Attorney General Isra'ila Avichai Mandelblit ya tabbatar da ko za a tuhumi Netanyahu. Zargin ba zai buƙaci ya sauka daga buƙamunsa nan da nan ba, amma dai zai yi tarnaƙi ga aikinsa na shugabancin ƙasar wanda tuni yake huskantar matsaloli daga gwamnatin gamayya ta masu ra'ayin riƙau da kuma masu sassauci.
Jam'iyya mai mulki ta Afirka ta Kudu ta buƙaci shugaban ƙasa Jacob Zuma ya Murabus, amma shi kuma Zuma ya ƙi ba da haɗin kai kuma baya nuna alamar zai Murabus ɗin. A jiya Talata lamarin ya ɗauki sabon salo yayin da babban sakataren jam'iyyar ANC Ace Magashule ya ce babban kwamitin jam'iyyar ya yanke shawara a hukumance na yi wato Zuma kiranye a matsayin shugaban ƙasa. Zuma ya zama shugaban ƙasa na biyu da jam'iyyar ANC ta yi wa kiranye bayan Thabo Mbeki da ta yi masa kiranye kuma nan da nan ya yi Murabus cikin shekara ta 2008. Magashule ya ce ana ci gaba da tattaunawa amma jam'iyyarsa tana sa ran shugaban zai ba kwamitin shugabannin jam'iyyar haɗin kai ya yi Murabus. Ko da yake babu wata doka da ta tilasta wa Zuma ya yi Murabus ɗin, shi kuma ya ƙi amincewa da buƙatar jam'iyyarsa duk da matsin lambar da yake sha daga jam'iyyar. idan ya kiyarda ya Murabus za a kai ga batun ga majalisar dokoki wadda za ta gudanar da kuri'ar rashin yarda da mulkin sa. Idan hakan ya faru, akwai wai shugaban jam'iyyar ANC Cyril Ramaphosa ya zama shugaban kasar Afrika ta Kudu.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rage ɗan makonni a yi zaɓen tsayar da 'yan takarar majalisun Amurka, jami'an leƙen asiri sun yi kashedi cewar akwai alamun Rasha tana niyyar shirya katsalanda ta ɓata zaɓen shekarar 2018 kamar yadda ta yi a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016. Shugabannin manyan hukumomin leƙen asiri guda shida sun faɗa wa kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa a jiya Talata cewar Moscow tana ɗaukar zaɓen 'yan majalisa da aka saba yi a tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa tamkar wata dama da za ta iya dagula ayyuka. Zaɓen 'yan majalisa na tsakiyar wa'adin shugaba an shirya yinsa ne a ranar 6 ga watan Nuwamba. Jami'an na Amurka sun daɗe suna nuna damuwarsu cewa Rasha za ta nemi ta yi katsalanda a zaɓuka masu zuwa domin sake ɗanyen aiki da ta yi a zaɓen shugaban ƙasa na Amurka da aka yi shekarar 2016 da kuma jerin wasu zaɓuka da aka yi na nahiyar Turai a shekarar 2017.
Siyasa ta mamaye tattaunawar majalisar dattawan Amurka kwana ɗaya bayan da zauren majalisar ya kada ƙuri'ar fara muhawara akan yi wa dokokin bakin haure gyaran fuska, ciki har da matasan da ba su da takardun zama da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana. Shugaban masu rinjaye na Republican Mitch McConnell, mai wakiltar Kentucky, a jiya Talata ya bayyana aniyarsa na kawo ƙarshen muhawara akan batun bakin haure kafin makon nan ya ƙare. Ya kuma yi zargi jam'iyyar Democrat da kawo harkokin majalisar jinkiri mara amfani. Ya ce idan har muna so mu kammala wannan batu a cikin makon nan, to ya kamata mu ci gaba da aiki, in ji McConnell. Shi kuwa shugaban marasa rinjaye na Democrat Chuck Schumer, mai wakiltar jihar New York, ya ƙi amincewa da McConnell akan fara muhawara akan dokar da za ta yi tsanani akan wasu birane wato da gundumomi da ake kira masu baiwa bakin haure mafaka ko mabuya, waɗanda ba su baiwa hukumomin tarayya haɗin kai wurin ganowa da miƙa bakin hauren da ba su da takardu ga hukumomin tarayyar. Shuma ya ce shawarar ba ta tunkari matsalolin yaran da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana da ake kiransu dreamers ba. Kazalika bata tunkari matsalolin tsaron iyakokin Amurka ba, don haka ba za a tafka kuskure wajen aiki da wannan shawara. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. Gamayyar ƙungiyoyin kare muradun Arewa sun baiwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shawara da ya sa dokar ta ɓaci a wasu jihohin Arewa guda biyar bisa wasu dalilai da suka bayar. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda.
We nevertheless believe that the current spate of killings and unrest are not isolated incidents but are linked to a grand design to destabilize the law.
Muna kira ga gwamnatin Najeriya ta ɗau mataki a jihohin da ke tsakiyar fitinar makiyaya da manoma. Hakan kuma ya haɗa da dakatar da shugabannin siyasar jihohin da naɗa kantomomi har lokacin da za a samu daidaituwar al'amura. Wannan shine matsayin taron gamayyar ƙungiyoyin kare muradun Arewa da aka gudanar a Abuja, kamar yadda sakatarin ƙungiyoyin Abdulaziz Suleiman ya gabatar. Jihohin da kiran ya shafa sun haɗa da Zamfara, Kaduna, Benue da Taraba. Idan za a tuna, gamayyar dai ita ce ta taɓa baiwa 'yan ƙabilar Ibo wa'adin su fice daga yankin Arewa, matuƙar sun dage kan raba ƙasa ko kuma kafa biyafura. Ga ƙarin bayani kan taron daga jagoran gamayyar Sharif Ashiru Nastura.
Wannan abin da ake rainawa zai fa iya jefa ƙasa na cikin tashin hankali da ba taɓa shiga ba. Ba zai yiwu a kawo rigima, a kawo mana abu na addini da ƙabilanci Arewacin Najeriya, a ƙaddara wannan abin in ya ɓalle za a iya danne shi cikin lokaci kankani, ba zai yiwu ba. Kuma ina so shugaba Buhari ya fuskanci wannan abu guda ɗaya. Mutan Arewa an ƙarar da haƙurinsu, yanda ake kashe mutane ake kashe Fulani har yanzu a ce Yaraba sun fito sun ce ba za su yi dealing da Fulani, mutanen Ijo sun fito za su yi dealing da Fulani, Inyamurai za su yi dealing da Fulani, kuma shi yana gudun ya ce wai zai dauki action saboda ka a ce wai kabilarsa ce. Ai rantsuwayi da constitution, rantsuwayi da alkurani a constitution na ji cewa zai kare jinin dukkanin dan kasa, ba zai bari a zubar da jinin wani dan kasa ba, saboda haka Fulani ɗan kasa ne, dole ki hakin su.
Game yarda ta yi zargin wasu da tace makiyan arewa ne dake son wargaza yankin, tace duk yanki ko kabila ka iya neman cin gashin kai maimakon zama cikin kiyayya. To sai dai ministan kula da harkokin matasa da wasanni Barista Solomon Dalung ya yi karin haske akan matakan da gwamnati ke dauka wajen dakile rigingimin.
Zamu jajircewa al'umma saboda rayukan da aka rasa, kuma kamar yanda shugaba ya bada tabbaci muna kan bakanmu, babu gudu babu ja da baya. Zamu doke matakai mu tabbatar an dawo da kare rayukan yan Najeriya. Ga waɗanda kuma rayukan su ya salwanta, zamu yi roƙo Ubangiji Allah cikin ikonsa ya rahamshe su. Sannan nan kalame na shugabane a wannan lokacin ya kamata ya kasance waɗanda zai kwantar wa yan Najeriya da rai. Waɗansu kalamai a sashe na rura wutan rikici da fitina ba alheri bane, kuma ba alaman shugabanci ne mai kyau ba. Wannan ba lokaci ne kuma za a ce muna neman a ga kyaunmu a gabakin wani, wannan shi ma shugabanci bata gaji wannan ba. Amma a matsayinmu na gwamnatin tarayya mun dauna wayan wannan abin da ya faru, kuma mun dau matakai na tabbatar cewa duk waɗanda su hanayensu a cikin wannan za a zabular su domin a gudanar da su a gaban shari'a.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gai da Madina Dauda. Rundunar sojin Najeriya za ta fara wani atisaye da ta yi lakabi da suna Operation Cat Race don shawo kan rikicin manoma da makiyaya arewa ta tsakiya. Kamar yadda za ku ji daga bakin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin labari Mr. Femi Adesina a rahoton Umar Faruk.
Exercise that the Nigerian Army called Operation Cat Race had been announced, and it takes off later this week in the North Central Zone. Of
course, wannan atisaye wanda sojojin Najeriya suka kaka gabawa suna Cat Race zai gudana ne a arewa ta tsakiya, inda nan ne aka fi samun tashin hankulan da ya shafi manoma da makiyaya da kuma sauran masu ta'addanci. Ana sa ran ba da jimawa ba wannan atisaye zai kawo ƙarshen ko zai rage matuƙa gaya cigaba da tashin hankulan da ake samu tsakanin makiyaya da manoma da kuma sauran masu aikata waɗansu miyagun laifuka da wannan atisayen zai shafa. To amma ganin cewa an shayin irin waɗannan tarurruka tsakanin shugaban ƙasa da manyan jami'an tsaro na Najeriya, amma ana ci gaba da sauran rina a kaba, na tuntubi wani ƙwararre akan sha'anin tsaro kuma wani tsohon soji, wato General Abdulrazak Umar, domin in ji ko akwai wani abu da gwamnatin ba ta yi daidai ne, ko kuwa akwai wani mataki da ya kamata a ɗauka wanda har yanzu ba a ɗauka ba.
Idan ka ga irin wannan abu yana faruwa, to ɗayan biyu, ko ba a ayyace makasudin da abin da za a yi ba, za a yi kaza don a kare kaza, ko don a daina kaza, ko don a rage kaza, ka ga na farko kin, ko kuma idan har an daddale cewa za a daina kaza, za a kare kaza don a kare kaza, ko za a yi kaza don a kare kaza, sai kuma aka ce to wa zai wanzar da wannan abun da aka yi, to nan ma aka samu matsala. An baka samu wanda zai wanzar da ba, ya yi surrender ya kamata. To kaga ba zai abin nan ba, mutum ne kamar mota ka ce ta lalace, maimakon ka kai an daddale maka cewa ba kaza ko akwai kaza, maimakon ka kai ta wajen wanda ya iya yara, sai kuma ka haɗa ta da wanda bai ba abin da ya sani, buga-buga ya yi. Wani lokacin akan gane me ya kamata a yi, akan sanya ya kamata, wa ya kamata a sa a yi, amma saboda uzurorin siyasa to sai a kin wannan abun, ko kuma ba za a bashi muhimmancin da ya kamata ba, to wannan yakan jawo wani abu na tsaro ya wargaje.
General Abdulrazak Umar a tattauna da nayi da shi a Abuja. Yanzu ɗan Najeriya sun sa ido su ga tasirin da wannan atisaye zai yi wurin kawo ƙarshen cigaba da tashin hankulan da ake samu musamman tsakanin makiyaya da manoma. Umar Faruk, Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gai da Umar. To har yanzu dai muna birnin tarayya, inda a rahotonmu na gaba za ku ji cewa gamayyar ƙungiyar mata musulmi ta gudanar da gagarumin taro a ranar hijabi na duniya. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani.
Gamayyar kungiyar mata musulmi a babban birnin Najeriya Abuja ta yi gagarumin taron ranar hijabi na duniya, inda matan suka karrama Malama Firdausi Amasa da aka kyamincewa da bata shaidar kammala karatun zama cikakkiyar lauya, saboda sanya wani dan hijabi baya ga kayan lauya da ya saba da ka'idar yaye sabbin lauyoyin. Matan da yawanci da ke aiki a Abuja har ma da na kungiyar mata musulmi ta Najeriya Fan One sun ce za su yi duk abu mai yiwuwa wajen kwato abin da suka zayyana da haƙƙin Amasa da hakan zai kai su gaban wani kwamiti na majalisar wakilai. Malama Rahama Musa Sani jagora ce a taron.
Wajen ayyuka da ya kama kamar na soja ko na police ko dai paramilitary haka, har in ke musulma ce na kwarai kina kyamatan aiki a wannan wajen domin ana hana ki sa hijabi. Haka corporate organization waɗansu wajajen aikin gwamnati da hakkinmu ne a ƙasar nan mu yi aiki a wajen, sai kaga an hana ka. To gashi har ya kai ma ga makarantu, sai kuma yanzu ga maganan Firdausi. Yarinya ta karanta law, ta ci ba wai bata ci ba ta biya kudi duk hakkin da ya kamata ta yi. Kuma abun ma al'ajabi shine wannan hijabin ba ma fa babban hijabi bane fa, dan karamin hijabi daidai zuwa wajen wuyanta wanda ta cusa a cikin rigan nasu na lawyer, amma aka hana wannan baiwar Allah certificate dinta. To amma mun saba yin wannan wajen shekara hudu ne da muka ga mu kamun wannan shekara, mun tafi wajaje waya wajen ziyara mu wayar wa mutane da kai, mun tafi wajen military aka ga mana babu damu. Mun je Human Rights Commission, su suka gaya mana cewa a cikin constitution na Najeriya hakkinmu ne, kowa yana da ƴancin shi ne bautawa abin da yake so, don haka ba wani wanda ya isa ya hana mu.
Malamai maza ma irin su Ustaz Abubakar Sadiq na masallacin An-Nuru sun halarci taron. Na tambayi shi ra'ayinsa kan yadda akan samu mata da hijabi a lamuran kunar bakin wake daidai lokacin da batun tsaro ya zama ruwan dare game duniya.
Tsaro in an duba watakila abubuwan da suka faru a Northeast da ake sa mata su sa wannan abin nan bumabumai a karkashin hijabin su, to wannan lallai Allah subhanahu wa ta'ala zai kare mu kuma Allah ya shirye da masu yin wannan aikin. Amma duk da haka bai bada dama cewa a hana mata da suke sa hijabi tafiya ko a yi musu wani kallon sun zama terrorist ko a yi musu kallon ɗan Boko Haram, wannan ba daidai bane. Mace da ta sa hijabi kila akwai wanda ta yi da irin wannan manufan saboda an yi brainwashing dinta ta je ta aikata wa irin wannan abin. Amma da yawa matan da suke sa hijabi sun sa ne saboda suna son su yi ibada kuma saboda suna son su bi dokan Allah subhanahu wa ta'ala. Don wani barna ya auku ba zai yiwu ba a ce gabaki daya a hana abin da mutane su. Haka zalik duk macin da ta sa hijabi an san to akwai wanda suke wannan barnan don an yi brainwashing din su, in an kama su a ware su. Amma ba gabaki daya za a ce duka mata a hana su sa hijabi saboda irin wannan yanayin, wannan ba dalili bane, kuma ba za mu amince ba za mu yarda ma da irin wannan dalilan.
An ga matan sanye da hijabi da nuna ba wata doka da ta hana haka. Firdausi Amasa ba ta yi magana ba saboda batun nata yana gaban kotu. Tasira da mai likayen murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gayi da Nasiru Adamu Alhikaya, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu aka agogon muke cewa karfe 12:18 na dare. Yanzu dai ga shirin mu na gaba.
Demokradiya a yau.
Cikin shirin dokar hana kiwo ta jihar Benue ba ta tauye ƴancin ƴan ƙasa ta yin walwala ba, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a tsaron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Babu abinda ya ɗauke hankalin gwamnatoci a kowane mataki a Najeriya a yau kamar batun tsaro, musamman rikicin manoma da makiyaya. Tsarin mulkin ƙasar ya fayyace ikon gwamna a ƙarƙashin kashi na biyar ƙaramin layi na biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya, kuma babu mamaki annan ne watakila aka ce gwamna shi ne shugaban tsaro a jiharsa. Kuma babu shugaba da zai zuba ido ko ya naɗe hannu ya ga ana hasarar rayuka da dukiya bai ɗauki mataki ba. To sai dai duk mataki da za a ɗauka, inji masana, tila sai kaucewa yin karo da tsarin mulkin Najeriya. Nan gaba kaɗan za ku ji abin da lauya zai faɗa kan dokar hana kiwo ta jihar Benue. Amma kamin nan, Ibrahim Abdulaziz ya nemi jin ta bakin tsohon darekta a ma'aikatar noma ta tarayyar Najeriya mai kula da sashen dabbobi Alhaji Usman Mitika kan wannan batu na gandun kiwo.
Ita gwamnati da tana muna da ma'aikata wanda ya kira range guard, grazing control assistant, waɗanda hakkinsu ne su lura da waɗannan wurare. Wuraren nan an yi su ne bisa doka, akwai law da ta establishing waɗannan. Shi ne yake faɗa colony da ranta babu doka. Abinda babu doka kuma in kai duka banza ne. akwai doka ta establishin wayannan.
Ta mai zo su jo ya yanzu misali suna maimakon su wannan doka sai suka koma akwai abin da kira anti-open grazing bill.
Wannan dokan ni kaina ban yadda da ita ba, ba zan kuma yadda da ita ba, ina da na hujjoji.
To me hujjarka?
Hujja na daya, ko hanya in ana yi ana nuna mutum ga inda zaka bai hanya da zai temporary kafin a gama na farkon. Ba za ka ce da dare kurun ka zo na kai tunani kai kanka yayi maka ka ce kai wannan dokan kuma dole a bita. Babu dole. Ita namu in ba dai an amending constitution namu na Nigeria 1999 amended 2011 ta ce ta hana movement na kowa dabba yana da nasa an ba da iko kai moving duka kai tafiya.
Akwai shi a kundin mulki.
Akwai shi a tsarin mulki namu na Nigeria. To ya kai baka da tsarin mulki ka fita kashe kai.
Na tambayi lauya Hassan Liman shin me zai ce kan dokan nan ta hana kiwo da gwamnatin jihar Benue ta kafa?
Na yi karance-karance kuma na karanci musamman doka da jihar Benue ta yi. Amma jihar Taraba da jihar Ekiti na ji sun yi dokar amma ban karanci wannan dokar nasu ba. A na jihar Benue musamman kashi na 19 na dokar nasu da kashi na 12 da kashi na 20. In aka karanta wannan dokar nasu za a ga cewa wannan dokar musamman ya yi karo da kashi na 41. Da kashi na 42 da kashi na 43 na tsarin mulkin Najeriya. Idan a kashi na 19 na dokan da jihar Benue ta yi, ta ce makiyaya ba su da dama su bi cikin jihar Benue musamman da dabbobinsu a ƙasa da sauransu. Wato a nan in aka kyale za a ga an dauke ko an tauyewa su makiyaya musamman masu shanu da sauransu haƙƙinsu da suke da shi na zirga-zirga na kai da dawowa a ƙarƙashin kashi na 41 na tsarin mulkin Najeriya. To duk wanda kuma yayi haka kaga ya saba wa tsarin mulkin Najeriya kenan, wanda dokan nan bai kamata a ce an yi ta ba. Duk dokan da za ta saka wa tsarin mulkin Najeriya wannan dokan tamkar haramtacciya ce. Haji Sahabu.
Haji Hassan, shin wannan doka ba ta yi wa masu kiwo kudin goro ba, ma'ana an hada su baki ɗaya an aza musu laifin mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku?
Haji Sahabu, wannan abin da suka yi din nan ya yi karo da kashi na 42 na tsarin mulkin Najeriya. Domin kashi na 42 na tsarin mulkin Najeriya ta ce ba wani doka da za a yi a Najeriya ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha da za ta yi wani doka da dokan nan za ta nuna bambanci tsakanin mutane, wato abin da ake cira discrimination, wato nuna bambanci ko don launin mutum ko don addininsa ko don kabilarsa. To yin haka ya saba wa kashi na 42 na tsarin mulkin Najeriya. In mutum ya aikata laifi, har ya aikata laifi, laifin na aiki an tabbatar da cewa ya aikata wannan laifin, to waɗanda suka yi laifin ne za a same su a yi hukunta su a ce sun aikata laifi. Amma abin mamaki Haji Sahabo, a ƙarƙashin kashi na 20 na dokan da jihar Benue ta yi, za ka ga cewa in aka samu ɗan jihar Benue yayi ɓarna na sace shanu da sauransu, a nan an ce shi fa a masa tara ne na 100,000. Amma a dokan jihar Benue aka ce in babulatani ne ko kuma makiyayi musamman shanunsa suka yi ɓarna da sauransu, to shi a nan hukuncinsa za a ɗaure shi ne aƙalla tsawon shekara ɗaya a gidan yari.
Doka ta bai wa ‘yan jihar Benue wani fifiko ne a kan wani ɗan Najeriya? Shi don ɗan jihar Benue ne haifaffen jihar Benue yana da dama ya yi wani abu wadda wani ɗan Najeriya shi bai da ‘yanci ya yi?
Haji Sabo, wannan shi ne abin da yake ba kowa mamaki. Duk wanda ya karanta dokan da jihar Benue ta yi zai ba shi mamaki ƙwarai da gaske. domin duk ɗan Najeriya a tsarin mulkin Najeriya musamman kashi na 25 na tsarin mulkin Najeriya duk ɗan Najeriya musamman aikatan ɗan Najeriya ko kuma ɗan Najeriya wanda aka haife shi ko da a waje ne amma iyayensa ɗan Najeriya ne amma ɗansa shi ɗan Najeriya ne ba wani doka da za a yi ko gwamnatin tarayya wato majalisar tarayya ko kuma wata majalisa ta jiha za ta yi doka da za a ce wannan dokan don mutum shi ba ɗan jiha kaza ba ne bai kamata ya ji daɗi wannan dokan ba. To dokar da jihar Benue ta yi ta nuna bambanci tsakanin 'yan jihar Benue da sauran 'yan Najeriya musamman a nan wannan dokan kamar yadda na ambata kashi na 12 da kashi na 20 na dokan da jihar Benue ta yi ta nuna bambanci tsakanin waɗanda suke 'yan jihar Benue har tana ce musu wai indigen wato 'yan ƙasa kenan wanda a cikin tsarin mulkin Najeriya ba wani batun magana indigenship ana magana ce ta 'yan ƙasa.
Gwamnati tarayya tana iya tafiya kotu ta ƙalubalanci wannan doka ko kuma dai sai makiyaya ne za su iya ƙalubalantar wannan doka gaban shari'a.
To haka sabu a nan wanda dokan aka yi yana ji ya sa'a wa 'yancinsa domin abubuwan da muka ambace su ɗin nan kashi na 41 kashi na 42 da kashi na 43 hakki ne ta ɗan adam a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya duk wanda yake ji wannan abin ya yi bai masa daɗi ba zai iya zuwa kotu ya ƙalubalanci wannan dokan. To bayan haka kuma ita ma kanta gwamnatin tarayya in ta ga cewa an yi wani doka da ya saɓa wa tsarin mulkin Najeriya gwamnatin tarayya ta hannun babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya wato attorney general na ƙasa kenan zai iya shigar da ƙara ya tambaye shin bisa ga tsarin mulkin Najeriya wata jiha za ta iya yin doka da zai karo da abin da yake cikin kashi na 41 da 42 da 43 ko kuma wani kashi na tsarin mulkin Najeriya tambayoyin da shi babban lauyan gwamnatin tarayya ko ita gwamnatin tarayya za ta kai kenan a gaban kotu ko kuma makiyayan ko kuma wanda yake ji haƙƙinsa an toye masa ko makiyayi ko wani ɗan Najeriya musamman zai iya shigar da irin ƙarar wanda kuma in aka yi haka kotun ana kyautar tsammanin za ta ba da fasara domin a sani shin jihar Benue da kuma jihar Taraba da sauran jihohi da suke wannan doka ko suka yi waɗannan dokokin da ya karo da tsarin mulkin Najeriya daidai ne dokan ko ba daidai ba ne.
Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Ibrahim Abdulaziz da lauya Hassan Liman da kuma Bahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
To madalla lada wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Akwai yiwuwar kila kuskuren matukan jirgin sama da rashin aikin na'urar hango jirage su ne suka haddasa hadarin jirgin sama na fasinja a Rasha wanda ya kashe mutane 71 da ke cikin jirgin a cewar masu bincike. Bayan nazarin na'urar tattara bayanai na jirgin samfurin AN-148, kwamitin harkokin jiragen sama ya ce hatsarin jirgin sama da ya faru a ranar Lahadi a kusa da birnin Moscow bayan matukan jirgin sun gano bayanai waɗanda suka saba wa juna a kan injunan jirgin guda biyu. An samu sabanin bayanan ne saboda matukan jirgin ba su kunna sashen ɗaukar zafi na jirgin ba kafin su daga, in ji kwamitin. Jirgin AN-148 mallakar kamfanin jiragen sama na Saratov ya tashi ne daga birnin Moscow a ranar Lahadi a kan hanyarsa zuwa birnin Osk.
To madalla masu rarren ma na miki ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku yi cewa hukumar samar da ayyukan yi ga matasa ta ƙasa za ta horas da matasa da ke sansanonin 'yan gudun hijira 11,300 sana'o'i a arewa maso gabashin Najeriya. Sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin wannan. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kiyar da ya ci na gabatar da shirin da kuma Bahiru Diodone wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.